sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:69 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara. Muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau Litinin 15 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To da fatan mun waye gari lafiya. Kidayar ƙuri'un da aka kada ya fara a jiya Lahadi a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a zaben raba gardamar da aka yi tsakanin tsofaffin prime ministocin kasar na shugaban kasa. Kotun kolin kasar Masar ta rushe hukuncin da aka yanke wani dan sanda Yasin Hatim game da mutuwar wata yar gwagwarmaya Shaima El Shabag a shekarar 2015. Babban limamin dariƙar Katolika Papa Roma Francis ya yi jawabi a gaban akalla mutane 300,000 dariƙar Katolika a birnin Ecatepec da ke kasar Mexico.
To a daren jiya ne dai abokin aiki mai Ibrahim Ka Almasi Garba wanda zai kasance idan mu a zaben jamhuriyar Niger ya isa kasar. Almasi, me ka gani?
Ka zo ka sauka filin jirgin saman Yamai, kana fita zuwa cikin gari, za ka ga kotuna da sakonnin tallata 'yan takara abinda za su samara ba maki.
To amaren jam'iyyun da suka shiga takara karan farko suna tashe?
Suna tashe, wato abin da ba zai baka mamaki akwai wasu ƙananan jama'iyyun da ba za ma ka san suna nan ba, amma kana shiga lunguna za ka yi ta ganin su ana tallata su.
Ko menene dalilin tashin amaren jami'in?
Saboda na ɗaya sun san mu, kuma sun san manufofinmu, kuma sun san bakin gwargwadon ƙoƙarin da za mu yi.
To za ku ji cikakkun waɗannan bayanai bayan labarai. Ibrahim Alfa'ame zai shigo da shirin ciki da gaskiya, amma duka sai kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Kidayar ƙuri'un da aka kada a jiya Lahadi ya fara a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a zaben raba gardamar da aka yi tsakanin tsofaffin firaministocin ƙasar da suke neman shugabanci a ƙasar, waɗanda dukkaninsu suka yi alkawarin maido da zaman lafiya a rikicin da aka fi shekaru biyu ana yinsa tsakanin musulmai da kiristocin ƙasar. Zaben na jiya ya hada da wanda aka kada wanda aka rushe shi amma a watan nan da ya gabata na Disambar shekarar 2015, wanda aka bayyana ya yi nasara shi ne Anissa Georges de Laguel, wanda aka ce ya sami nasara da ƙuri'u kaso 24 da kuma Faustin Achange Theodora, wanda ya sami ƙuri'u kashi 19 a cikin zaben da aka yi wanda aka rushe din. Ya dai kamata a ce an sake zaben tuntuni amma aka dinga dagewa har zuwa jiya da aka samu aka kada ƙuri'un raba gardamar. Baya ga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa, masu kada ƙuri'ar a ƙasar sun zarce ne da zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar bayan watsi da shi ma zaben da aka yi a Disambar dai har ila yau. An dai rurrushe zaɓuɓɓukan ne saboda suna cike da ɗimbin kurakurai. Duk wanda aka bayyana cewa ya ci wannan zaben da aka kada a jiya, to shi ne zai maye gurbin shugaban ƙasar wanda ake cikin mulkin suna gwamnatin riƙon ƙwarya, wacce gwamnatin riƙon ƙwarya aka kafa ta ne a shekarar 2014, shekara ɗaya bayan da 'yan tawayen Seleka suka hambarar da gwamnatin Faransuwa Bozizai.
Kotun kolin ƙasar Misira ta rushe hukuncin da aka yanke wa wani ɗan sanda Yasin Hatem Sale Edin, wanda aka yanke masa hukuncin shekaru 15 a gidan wakafi bisa rawar da aka ce ya taka wajen mutuwar wata daga cikin masu zanga-zanga a farkon shekara ta 2015, inda kotun ta ba da umarnin sake dawo da sauraron ƙarar don yin sabon hukunci. An yanke masa hukuncin ne dai a watan Yunin bara bisa tuhumar kisan da gangan a mutuwar 'yan gwagwarmayar nan Shaima El Shabag mai shekaru 32 a duniya. An harbe ta ne lokacin da suke ƙoƙarin ɗora furanni a dandalin tarihi don tunawa da waɗanda suka mutu a boren larabawan Misira a shekara ta 2011 da ya hambarar da gwamnatin Hosni Mubarak. A wannan lokacin ne dai kuma aka danƙara mata harsashi da ya hallaka ta. Shedun gani da ida sun ce 'yan sanda sun hana motar ɗaukar majinyata daga asibiti zuwa wajen da aka yi ɓarin wutar kan 'yan zanga-zanga, sannan kuma suka hana kawo kowa taimakawa marigayiyar don ceton ranta. Kafar yaɗa labaran Masar ta bayyana Elsaba a matsayin mai fafutukar kare haƙƙin ma'aikata, kuma memba ce a fitacciyar jam'iyyar haɗaka ta Alexandria.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Babban limamin ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya yi jawabi a gaban akalla mutane 300 mabiya ɗariƙar Katolika a birnin Ecatepec da ke ƙasar Mexico. A jawabin na Papa Roma ya yi magana a kan matsalar fataucin miyagun ƙwayoyi da ta'addanci da ka biyo bayansu. Ya kuma bayyana ainihin dalilin ziyarar tasa da za ta ɗauki tsawon kwanaki 5. Papa Roma Francis ya ce, ya kamata mu saka zukatanmu cewa in aka biye shedanu ko kuma shedanci, to ba wani zaman tattaunawar maslaha da zai yi tasiri. Ya faɗi haka ne tare da jaddadawa mabiya da ke da cewa su yi yaƙi da girman kai da zugar dukiya. A saƙon addu'arsa ta ƙarshe, Dattijo Francis ya yi kira ga al'ummar Mexico da su zama wani madubin dubawa game da makomar ƙasarsu a idan duniya, ta yadda za a kalle su har a yi koyi da su. Ya ce, yadda aka ce ana gudun ƙasar ko kuma 'yan ƙasar suna tafiya su barta, ya kamata su yi abin da 'yan ƙasar za su yi sha'awar zama, har ma wasu su bijiro su zo su zauna ko kuma su kawo arziki ƙasar. Haka kuma ya ce, ya dace a guji yin abin da zai sa a yi ta zaman makoki na kashe musu al'umma manya da yara a hulɗa ta miyagun ƙwayoyi. Ya yi musu nasihar da cewa ƙasar tasu ya kamata su riƙe ta a matsayin abin da ta fi komi a wurinsu, ta yadda zai sa har a daina tunanin ficewa daga cikinta kamar yadda ya sake jaddadawa.
Turkiya ta ce za ta ci gaba da yakar 'yan yakin sa kan Kurdawa da ke ko da ƙawance da Amurka a kan iyakar Siriya, don da matsin lambar duniya a kan su gwamnatin Ankara na su daina ruwan wuta da makamai a kan su Kurdawan. A wata hira ta wayar tarho, Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu ya faɗawa shugaban Jamus Angela Merkel cewa sojojin ƙasarsa ba za su iya zuba idanu mayakan Kurdawa YPG da jam'iyyar PYD su riƙa kai masu muggan harhare ba. An dai shafe mako guda mayakan da ake cewa YPG ɗin na Kurdawa masu ɗaurin gindin ƙasashen yamma da yankin tekun Fasha, inda suke ta faman fafatawa da mayakan Bashar al-Assad da Rasha ke marawa baya. Ɓangarorin na Kurdawa da gayyar sojojin Assad sun daɗe suna fama da matsalar yaƙar juna a yankin.
Wata girgizar ƙasa mai nauyin maki 5.7 ta girgiza birnin nan na Christchurch da ke ƙasar New Zealand, sai dai har zuwa yanzu ba wani rahoton da ya nuna wata gagarumar jikkata. Ɓangaren hasashen yanayin Amurka ya rawaito cewa girgizar ƙasar ta taso ne daga gabashin birnin da kimanin kilomita 17, inda ta nutsa da kimanin kilomita 8, sai dai sun ce ba wata alamar gargaɗin guguwar tsunami da ke kaɗowa daga teku, wato irin guguwar nan da aka taɓa yi a shekarar 2011, har ma ta halaka akalla mutane 185 tare da tarwatsa duk taswirar da ke tsakiyar birnin. New Zealand dai na doron ƙasa ne a daidai inda take tsakanin teku, wanda kowane lokaci akan iya samun faruwar irin wannan girgizar ƙasa a yankin da yake ƙasar, duk tsibiri ne yake kewaye da ita a cikin teku.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar hotonin namu a jamhuriyar Nijar, inda ya rage kwanaki 6 a gudanar da babban zaɓe na ƙasa. Kamar yadda muka ba ku ɗanɗano, abokin aikin mu Ibrahim Ka'almasi Garba shi ne zai jagoranci tawagar wakilan namu a zaɓen. Na kuma tuntuɓe shi ta wayar tarho da isassa masauki domin neman abin da ya lura da shi.
Wato malama Grace, siyasar jamhuriyar Nijar kusan ta wuce batun ƙasar kawai, ta zama wata aba ta ƙasa da ƙasa. Saboda wato tun daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Faransa da ake kiransa da Guel International Airport da ke birnin Paris, daidai lokacin muna jiran jirgin da za shi ya mai, sai ga garken 'yan China sun zo, su ma za su ya mai da kuma lome. Nan wasu tura suka fara gulmarsu, suna cewa waɗannan mutanen fa suna kokarin su kwace koko siba bakere a jamhuriyar Niger, saboda ganin jamhuriyar Niger ta samu arzikin man fetur da uranium. Sai wani ya ce ai a yanzu hakan nan ba su da tasiri kamar yadda suka yi tasiri a gwamnatin da ta shuɗe, don haka nan suna kokarin a wannan zaben da za a yi su ma su yi tasiri sosai. Sai ɗansa ya ce a'a, abin da zai kai su kasuwanci ne, wato dai sai abin ya kasance a siyasa ce amma kuma da ke da launin kasuwanci bisa ga bayanin da su waɗannan turawan ke ta yi ma junansu. Daga nan za ka fahimci cewa wato siyasar jamhuriyar Niger tana neman ta rikide ta zama kokuwa tsakanin Faransa wacce ta rani jamhuriyar Niger ɗin, da kuma China wacce ke kokarin ta kwace koko ta yi babakere ko ta yi tasiri fiye da yadda ya kamata a idan Faransa a wannan kasa mai arziki.
To akwai
kai sama birnin Lome inda wasu Chinawa suka sauka nan ma duk maganar su ake, kuma duk in ana maganar yan China zaki ga an alakanta maganar da batun siyasar jamhuriyar Niger. Kuma da ka zo ka sauka filin jirgin saman Yamai kana fita zuwa cikin gari zaka ga wato hotuna da sakonnin tallata yan takara, abinda za su mamara ba ma kenan. Zaka ga su burji kutigina wanda ke nuna cewa komai ya dau harma daga motocinsu daga matasansu da matansu da komai. Zaka ga dai komai dai yana da alaka da siyasa. Saboda haka wato an shirya zan ce game da wannan zaben da za a gudanar ranar 21 ga wannan wata.
Yawa to akwai amaran jam'iyyu da wannan ne karan farko da suke shiga zabe. Duk da yake isarka kenan ba za ka kasa jin ko suna tashe ko kuwa babu ba.
Eh, suna tashe. Kin gane wato abin da ba zai baka mamaki akwai wasu kananan jam'iyyun da ba za ma ka san suna nan ba, amma kana shiga lunguna za ka yi ta ganin su ana tallata su ana sai ma ka ce a wannan ma jam'iyya ce a ce ma ba ka santa ba. Jam'iyya ce kuma tana da magiya ga munan da yawa kuma za su yi ta ikirarin cewa ai in Allah da su ma za su kafa gwamnati. Ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki da na kula da su kenan.
Yawa to mun gode kwarai da gaske, sai mun sake tuntubarka. Allah ba da nasara.
Amin abu.
Yawa na gode.
Abokin aikin mai Ibrahim Ka Almasi Garba a jamhuriyar Niger. Ɗaya daga cikin sababbin jam'iyyun da suke takara a wannan zaben ita ce jam'iyyar MNRD Hankuri ta Mamman Usman. Wakilinmu Mamman Haruna ya yi dogo hira da shi kan batutuwa da dama da suka jibinci wannan zabe da kuma kafa sabon jam'iyya.
Ka san wato a fanni na siyasa al'amura na jama'a. Wato mai mahimmanci ba jam'iyyar ba, ba sunan jam'iyyar ba, musamman ma a wannan matsayi wanda ya shafi neman jagoranci, neman shugabancin ƙasa, neman ɗaukar nauyin jama'a, ya danganta da ɗan takarar. Ai kamar kasuwa ce, ba runhuna ba ne kasuwa. Yanzu in ka lura za ka ga kasuwanni da yawa ranar da suke babu kasuwa, idan ka bi ta gurin za ka gani runhuna ne kadai, ba komi a ciki, ba mutane a ciki. Amma in ka dawo ranar da take kasuwa, wato za ka gani akwai jama'a, kuma akwai kayayyaki, akwai haja, ana kai ana kawo. To sha'ani na siyasa irin wannan shi ma haka ne. Lalle akwai sunan jam'iyya, to amma sunan jam'iyya shi kadai bai isa ba, ya danganta da masu raye jam'iyyar da kuma wanda suke cikin jam'iyyar. Lalle a da ina tsayawa karkashin tutar jam'iyya ɗaya tilo, to amma Allah da ikonsa ganin waɗansu da suka yi tsammanin cewa wannan mutumin waraka sunan jam'iyyar wannan shine yake bashi kwaljini, bari mu raba shi da ita wannan suna na jam'iyya. Idan aka yi haka, to shikenan mutane za su watsa su bar shi. To sai a sha gashi an ɗauki wani suna daban, sai in ce kuma wayansu sunan na kima saboda Allah ya kaddara kuma ai ba ma jami'a daya bace kamar ya zama gungu ne na jami'u kuma sai abin yafi na da ai dai kun ji kuma ai dai kun gani yanda jama'a take fitowa da fifi ta tarbe mu mai yasa saboda lalle na ɗaya sun san mu kuma sun san manufofin mu kuma sun san bakin gwargwadon kokarin da zamu yi
ranan zabe na ta he in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe
Muhammad Usman shugaban jam'iyyar MNRD hankuri a hirarsu da wakilin mu Mamman Haruna har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 12 da kwata na asuba idan muka dawo a shirin mu na hantsi za ku ji matsayin majalisar tarayyar Najeriya kan karin kudin wuta
wannan kuma hidde da wasu ɗan sanda suka gaya muku cewa an yi promotin wurin mutum ko biyar ba wanda bai dace a promotin ɗin nasu ba ko ba kara musu girma ɗin suna nan kuma da girma su an kara musu to ya mutum da yake ƙasan ka zai dawo ya dawo sama ka kuma ya baka doka ka bi har ya bata yi waye wancan na ku kuma kula da ƴan sanda sai ba da mutane ya ce a promotin ɗinsu shi ma aikin sai ya ɗauko ya bayar jiya a promotin su da haka suke yi bakinsa ɗaya wallahi kuma manyan mutane bai kamata a ce manyan yan sanda ne manyan yan sanda su rike da su amma yanzu saboda sun rage kawai an ba ku ƙanana suna rike da su wallahi mun yi hakuri abin yada ina da mu mutai kawai a yadda za mu yi shi samun ka biyo ta wannan hanyar zikirar na ga gwamnati shugaban ƙasa shi ne dan Allah yadda mutanen ƙasar nan suka ɗauki amanar rayuwarsu suka danka ta a hannunsu dan Allah dan annabi ya taimaka
jama'a assalamu alaikum ina son na fara da yin gyara ga abin da muka faɗi cikin makon jiya a bayan da Sanata Abu Ibrahim ya ce Inspector General na 'yan sanda Solomon Arashi ya miƙa masa jerin sunayen kwamishinonin 'yan sanda guda 37 wato kwamishinoni na jihohi kenan wanda ke nuna cewa mafi yawansu 'yan arewa ne idan kun tuna na ce ai kwamishinonin 'yan sanda a Najeriya su kimanin 120 ne an yi mini gyara a wannan adadi da na faɗa cewar 'yan sandan Najeriya masu riƙe da muƙamin kwamishina ko CP su guda 101 ne daidai wato shi Sanata Abu Ibrahim ya yi amfani da sunayen kwamishinoni na jihohi ne kawai wajen yin abin da aka bayyana a zaman wanke shi Inspector General ɗin kuma kamar yadda ya faɗa bai duba irin wuraren da aka tura jami'an 'yan sanda ba tambaya a nan ita ce ina jerin sunayen sauran kwamishinonin 'yan sanda guda 64 da kuma jihohin da suka fito suwa da wane ne a cikinsu aka yi musu ƙarin girma zuwa wannan muƙami na kwamishina a zamanin wannan Inspector General na 'yan sanda wannan kenan to tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin na yadda ake tsallake 'yan arewa ana ɗora 'yan kudu ko kuma dai nuna bambancin addini tsakanin ofishin Inspector General Solomon Arashe da ofishin shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda Mike Okiro 'yan sanda masu yawan gaske sun yi ta kira suna faɗin cewar mun so sa musu inda yake musu kaikayi domin kuwa sun jima suna cizon yatsa kan wannan batu da kuma ƙarin wasu batutuwan da suke addabar 'yan sanda a Najeriya.
Ni dai gaskiya a kan kaina yanzu na kai shekara kusan 9 shekara 9 ba a yi promotin ɗina ba kuma ni ba laifi ne ba ba gazawa ne a wani haɗaka ta aikin ba ba amma ga shi an dan kwafar da ni ana ɗauko ni ƙasa da mu ana ɗora sakamu magana ce kawai ta san rai da kuma rashin iya shugabanci na shugabannin hukumar 'yan sanda domin idan mutum shugaba ne kuma ya iya shugabanci ya ya kamata a ce matsalar wanda suke ƙasar shi matsalar sa ce ai to na zauna shekara 9 ba a yi promotin ɗina ba ba laifi na ba banda wani ba da record ba laifi ne ba ba gazawa ta ba ba tsarin aiki ne ce ilimi haka ba wanda da yanzu na samu promotion guda 2 amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba wannan yana demoralizing yana hana mu mai aikin yadda yana kare mu kashe mu kuma kashe kwarin gwiwa na ma'aikata yana kashe mana kwarin gwiwa ko kana son kai aikin sai ka ji ba daɗi ko musamman a dinga ɗauko wani ƙasar ka yana ƙarashi a saman ka kuma su shugabannin na ai suna wuri mai rumbu su warware matsalar da take damun mu ai saurare mu su warware matsalar da take damun mu to ba sa saurare mu shi sa muka yi zaton cikin wannan ba sa saurare mu ina ganin ba su muni matsala su ba kawai wallahi ba muni matsala su ba kuma abin ya dame mu saboda an tankufe mu ba ma ci gaba da aikin da baka ci gaba kuma ba ya riba ba ya da prospect ba shi da amfani in ka san wani ko kuma kana da wani gida ko nuna dole ma hindi a cikin aikin ko a waje shi ke nan sai a je a wata bayan gida su haɗa ka sai ga sun fito da mutum sun ba shi promotion an yi promotion mutum ga su nan ana ta yi tuntuni kuma an ce wani gwamnati mai adalci ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnati ba tsaya a dinga irin wannan zalunci.
Kana so ka ce man ko da a cikin wannan gwamnatin da ake ce an samu irin wannan yanayi kenan.
Kai da gaske ba kwanan nan kuka hira da wasu 'yan sanda suka gaya muku cewa an yi promotin wurin mutum huɗu ko biyar ba wanda bai dace a yi promotin ɗin nasu ba kuma ƙara musu girma ɗin suna nan kuma da girma su an ƙara musu an ɗauko su wanda yana shafar harkar discipline na aiki. Aiki ne da yake son discipline da biyayya da ladabi to ya mutum da yake ƙasan ka zai dawo ya dawo sama ka kuma ya baka doka ka bi har ya bata yi waye to irin wannan abubuwan da su suke bata aiki a yanda ake ciki yanzu kawo bakin su da
da ita hukumar kula da ayyukan yan sanda
da
kuma rijira yan sanda
shi wancan na hukumar kula da yan sanda sai ya ba da mutane ya ce a promotion ɗinsu shi ma aiki sai ya ɗauko ya bayar jiya a promotion su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi bakin su ɗaya ba gyaran ƙasan da ne a gaban su gaskiya shugabanci wato warware matsala yake na ƙasansa idan na ƙasan da suna da matsala kuma kai kace kai shugaba ne to sai kai fatan Allah ya baka hikima da za ka warware musu matsalar su ba kai san kai ba ko ka nuna nuna bambanci a cikin aiki a cikin wani matasa kai ba waɗannan su shugabanni mai 'yan sanda za su iya kare'etin wannan ishu na maganar wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum sai a ce babu ofisin da za a kai ka in aka kai na promotion ɗin kai na ofisin da za a saka a to wani aiba laifi na bane ku za ku kare'etin ofisin da za ku bani ai wancan aikin ya yi ai ya kare'etin more offices kuma ka samu vacancies kuma ya promotin mutane da ƙara wa 'yan sandan girma so muna fata dai gwamnati za ta prevailing akan wannan aiki din domin yayi wannan abubuwa kuma manyan mutane da ya kamata a ce manyan 'yan sanda ne manyan 'yan sanda su rike da su amma yanzu saboda sun rage kawai an ba wa ƙanana suna rike da su yanzu haka har yanzu ba za a fi sun ɗinka wuri ba sai ka san wani a ƙuran da ba za a kai gaba sai for men indicated only sai wanda aka san sai wanda aka sani ka san wani wallahi in baka san wani ba wallahi ba za a kai gaba
ko ka cancanta ko kana ba kwazo
ko mai kwazonka dan dan dukkan kwazo wato wanda yake masa abin da suke so ne kawai
wai yanzu da muke magana nan da kai mutum nawa zaka iya lissafawa da suke da matsala irin ta haka misali za a iya cewa yanzu sun shekara 8 9 a mukami ɗaya kuma ba tare da yin wani laifi ba
gaskiya ina ganin masu shekara daga 8 bakwai 8 9 za su fi ɗari 4 wallahi sun fi ɗari 4 wanda kuma na san dukansu abin yana so samu musu rai kuma duk sanda za su fito sakakin su tafi aiki wannan abin yana zama musu tawaya menene zan ci gaba da sa wannan rankin kullum menene kuma yadda kuka san matsala ba ta samu warwaruwa ba shine yadda muka ga ana zaɓin mutane daban da ƙasa-ƙasa ana ɗauko su ana yi musu haka in ba a yi ba gaba ɗaya wannan wani abu ne daban wanda aka kwanin nan ba su ina jin za su kai 5 ko 6 an ɗauko mutum 5 ko 6 a musu
ana kallo
eh muna kallo wallahi duk muna kallo ana kallo a kai musu duk ba yanda za mu yi.
Magana nan ta abubuwan da suke dakushe kwazarin 'yan sanda batun shi ce rigaba ne kawai in aka magance kuma shi kilin ko kuma akwai wasu al'amura da kake ganin cewa suna ci muku tuwa ƙwarya su ma suna buƙatar kula.
Eh babban matsala ne amma wallahi a ƙasa akwai matsaloli da suka shafe shi yanzu alal misali duk police station da ka sani shi ne basic unit na policing yanzu a Najeriya to duk police station da ka sani gwamnatin tarayya ba ta bashi abin da ya wuce 40,000 a wata uku a sai mai
kamar babban charge office na abin local government da muka fa saba gani
duk wanda ka sani duk police station da ka sani standard police station wallahi ba a basu shi ma sai da aka yi ruwa rana aka zo ake bada wannan kudaden
wannan 40,000 ta me
40,000 ne ko in ya dan dala ya zama 45,000 ko 50,000 ko kasa ko 30,000 duk wata uku ba a cikin zaka sai motocin patrol na police mai a cikin zaka sai takardun da za a yi bincike duk wanda zai zo statement yayi a cikin zaka sai takardun da za ka tafi rubutun ka a matsayin ka na DPO a cikin zaka sai ga motar ka service ka gyara a cikin zaka biya 'yan sandan ka in sun yi tafiye da biye ka biya kanka kai ma
kudin kwanan daji
duk a wannan 40,000 fa saboda Allah ya shirya gaskiya wallahi in bada local government da sabon state government da suke da taimaka musamman a nan arewa wallahi aiki na sadda ba zai yi ba
yanzu me kuke so ai
yawa yanzu kira na ga gwamnati shugaban kasa shine dan Allah yanda mutanen kasar nan suka dauki amanar rayuwarsu suka tankata a hannunsu dan Allah dan annabi ya taimaka kuma cikin priorities din sa abubuwan da ba ya kulawa shine maganar matsalar tsaro kuma in kana maganar matsalar tsaro ai san da kake magana tsaron cikin kasa duk da zai wannan aikin a bayan dan sanda yake shi tsarin mulki ya ba dama yayin wannan aikin to kuma gashi zuciyar dan sanda gaba ɗaya an tauye ta akwai matsala babba a ciki ya duba wannan matsala dan Allah ya warware ta kuma shi ne kawai zai iya warware wannan matsala ba siyasa a ciki muna da confidence muna da trust muna da belief a kansa cewa wallahi idan ya sa hannu zai warware ta wallahi mun yi hakuri mun yi hakuri abin ya da ina da mu ne kawai bayan da zamu shi samu gabiyo ta wannan hanyar
Ma'an sauraro za mu aje wannan batu na yadda Speto General Solomon Arashe da Mike Okiro shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda suke danne 'yan arewa wajen yin ƙarin girma da kuma nadawa kan kujeru a cikin rundunar 'yan sanda. Har sai bayan mun ji irin matakan da fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari za ta ɗauka ko kuma ta ɗauka kan wannan batun. Za mu wallafa wasu daga cikin takardun naɗe-naɗe da ƙare-ƙaren girma da aka yi ma 'yan sanda daga hawan Speto General Arashe a shafukanmu na intanet. A mako mai zuwa za mu shiga batun kuɗaɗe har dala miliyan 470 wato kimanin naira miliyan 1,141. Waɗanda aka karɓo akasarinsa bashi daga ƙasar China domin sanya kayayyakin tsaro ciki har da kyamara na bidiyo a Abuja, to amma suka salwance ko kuma aka yi aiki sama-sama a kai. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
To a gaida Malam Iro, idan muka dawo shirinmu na hantsi za ku ji matsayin Majalisar Tarayyar Najeriya kan ƙarin kuɗin wuta.
Na farko dai wannan ƙarin kuɗin wutar bai ma dace ba, kuma dole ne a yi gyara akan wannan.
Majalisar Wakilai ma ta bi sahun dattawan wajen adawa da wannan ƙarin. Ga abin da ɗaya daga shahararrun 'yan majalisar Ustaz Yunus Abubakar ke cewa,
tun lokacin da mu a matsayinmu na majalisa muka ji kishin-kishin cewa za su yi ƙarin kuɗin nan, muka riga aka yi ƙuduri aka zartar cewa lalle-lalle ne su dakatar da wannan abu.
To sai ku saurare mu a shirinmu na hantsi yanzu dai ga taƙaitattun labarai.
Gidar ƙuri'un da aka kada a jiya Lahadi a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya fara a zaben raba gardamar da aka yi tsakanin tsofaffin firaministocin ƙasar da suke neman shugabancin ƙasar. Zaben na jiya dai ya hada da zaben da aka soke shi a ranar 30 ga watan Disambar bara, wanda aka yi shi yana cike da kurakurai, wanda aka sake shi kuma a wannan lokaci. Kotun kolin kasar Misira ta rushe hukuncin da aka yanke wani ɗan sanda Yashim Hatim Salahuddin, wanda aka yanke masa hukuncin shekaru 15 a gidan wakafi bisa rawar da aka zarge shi da takawa wajen mutuwar wata mai fafutuka a zanga-zangar da aka yi a kasar, inda kotun ta bada umarnin cewa a sake dawa da shari'ar a sake ta sabuwa bisa tuhumar kisan na ita wannan 'yar gwagwarmaya Shaima El-Shabag.
To a gaishe ka masu sauraro nan, muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ban girma da fata alheri ga baba Reverend Iliya Gata malumfashi da ke kwanciya a asibitin Jan Kwano Jos. Allah baka lafiya da ƙarfin jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da har haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Charles Hall alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.